sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1541 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu koda yaushe akan radio amfani da sarauniya da far'a da dialogue da kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio dake kuma sai a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdul tare da Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wani lauya da ke zaune a birnin London ya ansa laifin yin ƙarya ga masu bincike a nan Amurka akan alakar sa da Rick Gates, tsohon ma'aikacin kafe na shugaba Donald Trump. Sannan shugaban Falastino Mahmoud Abbas ya kira da a shirya wani taron ƙasa da ƙasa akan zaman lafiya a tsakiyar wannan shekara. Wata cibiya da ke sanya ido kuma a rikicin da ake yi a ƙasar Siriya ta ce farmaki da sojojin gwamnati suka kai a jiya talata ya kashe mutane sama da 100.
Kanin labaran kenan. Rundunar tsaron Najeriya tana ci gaba da bincike domin samun haske kan harin da waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka kai makarantar sakandare ta Dapchi da ke jihar Borno, tare da bayyana abin da ya fi ɗaure musu kai.
Ba wanda zai ke tabbacece ga yaran da aka ɗauka aka tafi da shi ko kuwa yaran da suka bata ba.
Kungiyar Jama'atu Nasrul Islam ta bayyana cewa tsarin karatun allo da ake gudanarwa yanzu ya saba wa ƙa'ida. Ko menene ya haifar da haka?
Mummunar al'ada ce ta shiga cikin abin, kuma ba sana'a ba ce, aiki ne na neman ilimi wanda yake sahihi, wanda kuma sai aka karkatar da shi wata hanya da wacce take ba haka ba.
Sai kuma shirin demokaradiyya a yau na sahabo Imam Aliyu, inda yau zai tabo batun siyasar ƙasar Afirka ta Kudu, inda jam'iyya mai mulki ta tilastawa tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma Murabus. Kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Wani lauya da ke zaune a birnin London ya amsa laifin yin ƙarya ga masu bincike na Amurka akan alaƙar da Rick Gates, tsohon ma'aikacin kamfen shugaban Amurka Donald Trump, a wani bangare na binciken da ke ƙara faɗaɗa akan katsalandar da Rasha ta yi a zaɓen Amurka na shekarar 2016. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller shine ya bayyana da zargin da ake yi wa lauya Alex Van de Zwan da safiyar jiya Talata. Kana daga bisani ya amince da aikata laifin a gaban wata kotun Washington. Van de Zwan sarkin hamshakin attajirin nan ne na ƙasar Rasha, German Khan, kuma ya yi aiki da wani sanannen kamfanin lauyoyi a New York mai suna Skadden, Abstlate, Meagher & Flom, kafin kamfanin ya sanar da shi cewa ya kore shi a bara. Ofishin Mula mai bincike na musamman ya zargi cewa yayi aiki ne da wannan kamfani na Skadden, kuma yayi ƙarya cewa sun yi maganan ƙarshe da Gate a tsakiyar watan Agusta shekarar 2016. A shekarar 2012 ma'aikatar shari'a ta Ukraine ta ɗauki wannan kamfanin na lauyoyin domin ya zana mata ainihin rahoto akan hujjan gurfanin da tsohon Prime Minister Ukraine Yulia Tymoshenko a gaban kotu, wadda aka ce an same ta da laifin sata da yin amfani da ikonta ta hanyoyi da basu dace ba, da kuma aka kuma ɗaure ta, amma daga bisani sai aka wanke ta daga aikata waɗannan laifukan. Masu gabatar da ƙara sun yi zargin cewa Van de Zwan ya yi ƙarya a lokacin da ya ce ba shi da ko kuma bai san dalilin da ya sa aka miƙa wa ofishin mai binciken Mala wani saƙo na imel tsakaninsa da wani da ba a bayyana sunansa ba a cikin watan Satumbar shekarar 2016. Alhali kuwa shi dan kansa ne ya goge wannan saƙon. Shugaban Falastino Mahmoud Abbas ya kira da a shirya wani taron ƙasa da ƙasa akan zaman lafiya a tsakiyar wannan shekara don kawo ƙarshen ɗaurin gwarman da aka samu a shirin samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Abbas ya faɗa wa wani taron wata-wata da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi akan batun rikicin Isra'ila da Falastinawa cewa cijewar shirin zaman lafiyan da muke fuskanta ba zai sa mu ja da baya ko kuma mu karaya ba. shugaban na farar inawa ya bayyana goyon bayansa ga shirya babban taro da zai ƙara sanya hannu na kasashen yankin da kuma kasashen duniya kuma ya zayyana irin abubuwa da yake ganin ya kamata duk wani shiri na zaman lafiya a yi a kansa Jawabin nasa shine na farko da Abbas ya yi wa wakilan kasashe 15 na kwamitin sulhu tun shekarar 2009 ya ce a shirye muke mu fara tattaunawa nan da nan domin samarwa al'ummar mu walwala da yancin cin gashin kai shugaban Falastinawa ya yi jawabin nasa ne a gaban zaurin kwamitin da ya cika makil da jama'a a New York inda aka dauki tsawon lokaci ana tafa masa Abbas ya bar ɗakin taron nan da nan bayan ya kammala jawabinsa ya ki sauraron jawaban wakilan Amurka da na Isra'ila da suka biyo bayan nashi sai dai wakilin Isra'ila ya amfani da wannan daman ya soki Abbas da gujewa jawaban nasu kuma ya ce Abbas baya taimakawa wurin magance matsala sai dai ya ƙara dagula al'amura ya ce Abbas ya shigo ne ya bayyana bukatunsa kuma ya yi tafiyar sa kuma ya ki sauraron abinda za a tattauna a bayan sa yana jira ku masu tauro ku tattauna kuma ku fitar da sakamako inji wakilin na kwamitin sulhu na kasar Isra'ila Dani Danan yace haka fa ba zai yu ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Wata cibiyar da ke sanya ido akan rikicin da ake yi a ƙasar Syria ta ce farmaki da sojojin gwamnati suka kai a jiya talata a wata gunduma mai suna Guta da ke hannun ƴan tawaye a bangaren gabashin Damascus ya kashe sama da mutane 100 wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Syria da ke Burtaniya ta ce akalla mutane 250 ne aka kashe su tun daga yammacin ranar Lahadi hari mafi muni tsakanin sa'o'i 48 da aka kai a cikin yakin Syria tun bayan harin guba da aka kai wa gundumar a shekarar 2013 a jiya talata sojojin Turkiya sun tilasta wa sojojin gwamnatin Syria suka koma baya a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa yankin Afrin na kasar Syria yankin da sojojin kasar ta Turkiya take gwabza fada da dakarun kurdawa har da tsawon wata guda gidan talbijin na Syria ya nuno ayarin rokoki kimanin 20 suna shiga yankin na Afrin daga ƙauyen Nubul aikewa da sojojin na zuwa ne wuni guda bayan da Turkiya ta yi wa gwamnatin Syria kashedi kada ta shiga a yankin cewa za ta maida martani idan sojojin Syria suka yi kokarin kare mayakan kurdawa Ministan harkokin wajen Habasha ya ce babu wata damuwa ga tsaro a kasar duk da dokar ta baci da gwamnatin kasar ta fadi a kasar a makon da ya gabata jami'ai sun ayyana dokar ce a ranar 16 ga watan Fabrairu wuni guda bayan da Prime Minister Hailemariam Desalegn ya sanar da yin murabus kuma wuni biyu bayan da gwamnati ta sako wasu manyan masu sukar lamirin da kuma ainihin shugabannin 'yan adawa a wani bangaren shirin afuwa ga waɗanda aka ɗaure su a gidan yari da zumar rage tashe-tashen hakula na siyasa a ƙasar Habasha ta huskanci yawan tashin hankali a kan masu zanga-zanga na ƙin jinin gwamnati tun cikin shekarar 2014 bisa buƙatar raba iko tsakanin jam'iyyu da ƙabilu daidai wa daida da yake jawabi ga jakadun ƙasashen waje a birnin Addis Ababa a jiya talata ministan harkokin waje na ƙasar da ake kira Gebeyehu ya ce gwamnati ta ayyana dokar ta bacin ne saboda dokoki da ake da su a yanzu ba za su bata su kuni da iya ta samu ta biya bukatunta na kokarin kwantar da wutar fitina da ke iya tashi a cikin wannan lokacin ba Birnin Cape Town da ke bakin gabar tekun Afirka ta Kudu ya shafe shekaru 3 yana fama da fari lamarin da ya sa birnin na shirin zamowa babban birni na zamani a duniya da ruwan sha ke kokarin ya gagari birnin birnin zai rufe famfon ruwa kwata-kwata abinda hukumomi suka ce zai faru ne a ranar a cikin watan Yuli amma ga wasu mazauna unguwannin marasa galihu na birnin masu yawa wanda suke shimfiɗe a kewayen birnin sun ce tun asali dai masu ko kuma ruwan sha yana da wuya a wannan yankin
labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin babu da tafsar hotannin namu a jihar Barnan Najeriya, inda hukumomi ke ci gaba da gudanar da bincike biyo bayan hari da waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka kai makarantar sakandare ta Dapji, kamar yadda za ku ji da wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Sun ranar ne dai iyaye da ƴan uwa da abokan arziki suka dinga ziyartar wannan makaranta na sirrin makoman ƴaƴan nasu, yayin da wasu ke son barka, wasu ko sun leƙa lamarin ne ga Allah saboda rashin sirrin makoman ƴaƴan nasu har zuwa wannan lokacin. Wannan lamari dai za a iya cewa shi da irinsa na biyu, bayan kwashe wasu ɗalibai ƴan makaranta na garin Chibok da har yanzu ke zukatan wasu iyaye, sai kuma waɗannan ɗalibai na garin Dapji da su ma aka bi gare aka kwashe wasu daga cikinsu, kuma har yanzu babu su babu ɗuriyar wasunsu, sai dai waɗanda suka samu kubuta kawai. Na dai tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Yobin Alhaji Muhammad Amin game da halin da ake ciki a yanzu hakan, ga kuma abin da ya shaida mun tawaye tarho.
Yaran yanzu ana samun su a ƙauyuka da suka je suka gudu suka je, wani gole su 20 suna zuwa, wani gole 5, wani gole 4, hakan nan mun je muna kalautar su muna kawo, amma yanzu ba wanda zai ce tabbacecce ga yaran da aka ɗauka aka tafi da shi ko kuwa yaran da suka bata ba, domin har yanzu ba mu samu cikakken adadin nan ban yaran da suka ga ba.
Amma kuna da adadin ɗaliban su nawa ne matan da suke karatu a wurin?
Yaran ɗalibai da suke karatu a wurin gaskiya ban ci a bani nan ban zuwa, domin ka san nan ba ga shi ke dabin wanda suke makarantar kuma daban.
To yanzu kamar waɗanda suka dawo za su kai nawa ne?
Ai, ka san nake maka ni ba na garin ba, mutanen mu ne suka je.
To ya kamar batun sanarwar da kuka bayanin rufe wannan makaranta?
A rufe makaranta saboda ka ga yanzu haka wasu da yake cewa akwai tsoro ma, tunda yaran nan suka zo suka yi wanda abin kowannen su ma suna cikin tsoro, sannan kuma iyaye kuma suna cikin damuwa. Yaya ƴaƴan su da shi za mu kace a rufe makaranta, ɗaliban su tafi gidajensu, kusan adadin yaran da suka tafi gidajensu kuma mu san adadin yaran da ba mu san inda suke ba.
To ko akwai wani bayani da kuka samu a cikin waɗannan ɗalibai, ko akwai wanda ya rasa ransa?
A'a, har yanzu dai ba mu samu ba.
Cikin malaman fa da suke suma ma'aikatan ku ne?
Na kuma tuntuɓi wani uba da shi ma har zuwa wannan lokaci bai san makoman ƴaƴansa ba, amma abin da ya shaida mun
alai kalwuri marjago a bakin kasuwar Karzuwa, ina Karzuwa muna magana da kai.
To babana, akwai bayanin da muka samu cewa akwai ƴaƴanka wannan makaranta na Dapji da aka kai wa Fahari jiya.
Kwarai.
To ƴaƴan naka guda nawa ne?
Yau da gawo muka nada komitin uku suka tafi. Ya suka tafi aka cancanta aka samu mutum 15 jariya da hannu ba a samu ba, mai sunan Makira. Makira Alhaji Kanuri.
Oh, mai gida Alhaji Kanuri. Mai su hukumomi sun gaya maka batu game da wannan ƴar taka da ba gano ba halin yanzu?
Eh, wannan da kwamiti da muka gada mutum uku da suka tafi suka ce nawa ɗaya nan ne ba a samu ba, kuma ba a ji duriyanta ba. Saboda haka jeji suka shiga an tafi da shi kai ne. Mu da Allah ya alamu, muna roƙon Allah da Allah ubangiji Allah ubangiji Allah ya kuma tada ita ta zuwa lafiya.
Amin summa amin. To ya kake ji ba ba ganin cewa ƴan uwanka sun samu nasu karkai kaɗai ne kuma aka ce babu ƴarka, a ganin cewa kuma dukan kun fito daga wuri ɗaya?
To ya Allah ya abin da Allah ya kawo, kuma abin da Allah ya kawo dole karɓar an yayi.
Haka ne.
Idan wanda mai yana tare da wannan na rai ma zai kasance mana.
Haka ne.
Inda akwai sauran taruwansa, an Allah ya ce Allah zai dawo da ita.
Tun dai gwamnatin jihar Yobin ta ba da sanarwar rufe wannan makaranta har na mako guda, yayin da waɗannan ɗalibai suka samu kubuta, dukkanin suka tattare nasu zuwa garuruwansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa. To sai kuma batun kare manyan gobe a Najeriya, inda asusun tallafawa ƙananan yara UNICEF ya shirya taron ƙarawa juna sani ga shugabannin addinin Musulunci a jihar Plateau don kawo ƙarshen wulakanci da cin zarafi da kuma gallazawa ƙananan yara. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton.
Sakataren ƙungiyar Jama'atul Nasirar Islam Sheikh Khalid Aliyu ya ce akwai mummunan sakamako ga duk wanda ya ci zarafin yara ta hanyar tauye musu haƙoƙinsu wajen hana su abinci, azabtar da su, cusa musu tsoro da fargaba da nuna musu wariya.
Musulunci ya yi Allah wadai, ya kuma bakanta duk wani aiki da yake da alaƙa da cin zarafin yara.
Akwai almajirai waɗanda suke karatu amma kuma sai ka ga wani lokaci suna gararamba akan tituna.
Shi ma wannan ɗin ba musulunci ba ne. Mummunar al'ada ce ta shiga cikin abin, kuma ba sana'a ba ce, aiki ne na neman ilimi wanda yake sahihi, wanda kuma sai aka karkatar da shi wata hanya da wacce take ba haka ba. An kafa kwamiti mai ƙarfi da zai kula da yadda za a yi maganin wannan al'amari, kuma lallai iyaye su ji tsoron Allah. Duk uban da Allah ya bashi da yayi watsi da shi akan titi yana gararan ba Allah ba zai bashi ba ba hakkin sa na ciyarwa da tufasarwa ba akan titi yake ba yana kan uba ne in mutum yana da wata karkatacciyar fahimta ta addini to gwanda ya je ma ya koyi karantarwa wacce take ingantacciya dan kai ciza ya tsara na gobe kiyama.
Wakiliyar shugaban hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya dake da ofishi a jihar Bauchi Ladi Alabi tace bincike ya nuna da cewa akwai yawaitar cin zarafin yara a Najeriya.
6 in every 10 children suffer one form of violence or the other.
Tace yara 6 cikin 10 sukan fuskanci cin zarafi ta hanyar azabtarwa, fade ko dai wani tashin hankali kafin su kai shekaru 18. Tace binciken ya nuna da cewa yara kalilan ne ke iya bayyana irin azabar da suke fuskanta balle ma su iya samun yancin kansu. Naibin limamin masallacin Fiber dake nan cikin garin Jos Muhammad Awal Dan Ladi yayi tsokaci.
Yanzu sakacin iyaye shi yake kai ƴaƴa su lalace, wasu iyayen ma ƴaƴan tun a gida ake lalata su da kalmomi na zagi, da kalmomi na hantara, da duka, da wulakanci, da waye, daga gida yake fara samun damuwa. Sannan har ya kai shi ga gidan ma ya murkunci sai ya fita waje, yana fita waje kuma sai ya samu wasu waɗanda su ma ba su da tarbiyya su rike shi su dora masa guba na lalacewa, sai ya ga yaro ya zama abin tausayi a layi, ya zama masifa a unguwa, ya zama damuwa. Amma inda kowane uba zai rike amanar da Ubangiji ya bashi to ba mu da matsala.
Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniyar dai ta keɓe kananan hukumomin Jos ta Arewa, Riyom, Mangu da Wasi a matsayin wuraren da ta gudanar da aikin wayar da kan jama'a kan illar cin zarafin yara da kawo ƙarshen sa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotonin namu a birnin tarayya Abuja, inda majalisar tarayya ta kafa wani kwamiti da nufin rage asarar da ake tafkawa a hukumar custom sakamakon jibge kayayyakin biliyoyin kuɗi da ake kwacewa a bari su lalace. Shugaban kwamitin Sanita Adina Balaye ya yi wa wakilinmu Madina Dauda ƙarin haske akan wannan yunkurin.
Aiki aka samu, wannan aikin za mu taimaka wa shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari don ya riga ya bada umarnin cewa wada ma kayan abincin nan a ba talakawa su ci. Me yasa kuma ake rurrufe su a cikin shagogin custom? Saboda aka talaka don su aka samu aikin nan, kuma insha Allahu duk abin da za mu yi su za mu sa gaba.
A wani bangare kuma, cikin 'yan kwanaki da suka gabata ne rahotanni suka yi bayanin cewa hukumar custom din tana gunjan kayayyaki da ma motoci ta yanar gizo. Wannan mataki dai ya dauki hankalin tsohon dan majalisar wakilai Awalu Abdul Balabe, inda ya tsokaci kamar haka.
Wannan abu yana kawo mana nakasu, yana kawo mana bakin jini a wannan gwamnati. Ya kamata shi shugaban kasa bai saka adalci, duk wanda aka kama kayan sa, in har in kaya ya kai gundun da za a yi gunjan sa a nemi mai shi, a gaya masa to kayan ka da aka kwace kudin su kaza ne a yanzu, in kana da kudi ka biya, in baka da kudi wani i biya, to shine adalci.
Akan wannan batu na nemi in ji ta bakin mai magana da yawun custom ata, amma kokari na ya ci tura. Sai dai kuma a nata yunkurin samarwa gwamnati kudaden shigan domin taimakawa tattalin arzikin kasa. Majalisar wakilai ta nada kwamiti da zai bi diddigin kudade da hukumar kula da gasa, wato lottery commission, ke zubawa a ajihun gwamnati. Dan majalisar wakilai Husaini Kangiwa shine shugaban kwamitin.
An ce za a bada kashi 20% na duk abin da aka samu, amma kuma su a ƙarshe duka ma'aikatan nan abin da suke biya zuwa gwamnati miliyan 700, wannan ba abu ne wanda ya kamata mu sa idanu mu gani. Don haka za mu bincika mu gani duk abin da ya kamata a yi wanda za a yi na gaskiya. Idan har akwai kudaden da ba su biya ba shekaru na 11 za a tara su su biya su.
Burin da ake son cimma da nada wa'annan kwamitocin bincike dai shine na taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin ya akai tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma bai sa jami'an tsaro suka hana zaman shugabannin jam'iyyarsa ta ANC waɗanda suka tilasta masa yin murabus ba, kamar yadda wasu takwarorinsa a nahiyar suke yi. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu tsaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ana kasa da mako daya da sauyin shugabanci a Afirka ta Kudu daga tsohon shugaba Zuma zuwa ga sabon shugaba Cyril Ramaphosa wanda kuwa jiya talata ya kare jawabin da ya gabatar game da hali da kasa take ciki da yayi ranar Juma'a da ta shige saboda sukar da kin hamayya suka yi cewa da alamun daga jawabin ba da gaske yake yi ba kuma kafin zuwan sa majalisa a ranar talatan yayi atisayi tare da talakawa a birnin Cape Town da asbahin jiyam to ko akwai wani canji da aka samu a Afirka ta Kudu cikin wannan dan karamin lokaci wannan ita ce tambayar da naiwa Dr. Abdullahi Yusuf malami a jami'ar Afirka ta Kudu dake Pretoria
dan kankan lokaci dai da aka samu wannan sauyi mutane za su yi mamaki akan al'amuran da suka canza wanda yake nuni da cewa shugaba wanda yake mutane suna da yakini akan shi yakan kawo sauyi patuka bayan da tunda aka fara fatakallin canji da maganar sauyin shugabancin kasa mutane za su yi mamaki cewa kudin Afirka ta Kudu wato RAND ya yi tashin da kuma karin daraja da yi da bai taɓa yi ba tsakanin 'yan shekaru uku da suka wuce to bayan nan kuma an samu daidaituwa 'yan majalisa sun yi ya yi shugaban kasa ya ba da jawabi akan al'amuran kasa abinda ake ce mu state of the nation address
wani sabon abu da ya faɗa cikin jawabin sa ne da ya tsuma ƴan kasar haka
akwai sababbin abubuwa da ya faɗa ya riga ya faɗa akan cewa wannan gwamnati ta ci za ta jajirce wajen yaki da cin hanci da rashawa matuƙa sannan kuma ya faɗa ya yi magana akan cewa rage girman ministoci wato kuma majalisar zattarwa a halin yanzu lokacin da shugaba Zuma yake tunda akai samu sauyin demokradiya ta kuma ba ta samu majalisar zattarwa da ta kai wannan yawa wanda take da ministoci guda 40 da dan doriya a sabanin yanda aka saba lokacin rayi Mandela da kuma lokacin shugaba yanzu yake da ministocin ba su wuce rabin hakan nan ba
ina batun matsalar da ke addabar bakar fata waɗanda su ne mafi yarin jaya kasar amma sun fi kowane jinsi matsalar talauci akwai wani abin da ya faɗa da zai taimaka ta wannan fuska
ya faɗi abubuwa kamar masu mai da yanzu na faɗa a baya zai mai da hankali wajen tattalin arziki musamman na mutane da wanda ba su da arziki tunda a harsashen da aka yi har yanzu bambancin da ke tsakanin bakaƙe masu rinjaye da kuma fararen fata abin bai sauya ba daga wani na a zo bai su ba a samu sauyi na a zo a gani ba tun daga shekaru 20 da wani abu da aka samu sauyin mulki to ya ana kyautar da tsammanin manufofin shi da yake so ya fitar da su za a samu sauyi amma abin faɗa a nan shi ne aikin da ke gaban shi gagarumi ne
Dr. Abdullahi wani abu da waɗanda ba sa Afirka ta Kudu suke so su sani mutane a ƙasashe kamar Najeriya me yasa shugaba Jacob Zuma bai yi amfani da ƙarfinsa na shugaban ƙasa ya tura jami'an tsaro su hana jam'iyyar ANC shugabanninta zama da za su bashi wannan wa'adi da suka zauna suka ce masa tilas sai yayi murabus din nan
to abin sha'awa ne kwarai yana nuna yanda fannoni daban-daban da suke na aiwatar da gwamnati suke aiki ko kuma suke cin gashin kansu a nan Afirka ta Kudu a misali in a wurare irin namu ne shugaba na iya amfani da ikon shi ya tura sojoji ko jami'an tsaro a hana zama ko kuma a kakkame mutane da suke kokarin tuge shi ko kuma a yi musu cune kamar yadda ake amma a nan da yake abin da ake kira institution a turance wato kuma bangarori suna aiki suna cin gashin kansu majalisa tana cin gashin kanta bangaren shari'a na cin gashin kanshi bangaren zattarwa na cin gashin kanshi ba mai katsalandan akan aikin kowane daga cikinsu abin da ya taimaka kenan ya sa jam'iyya ta tsaya ta bi tsari nata na yadda ita ce daman ta saka shi a gaba aka zaɓe shi a shugaban ƙasa ita ne kuma ta ce mishi ta shawarce shi murabus in bai yi ba a kai shi majalisa tunda a majalisa ne aka zaɓe shi a yi yunkurin tuge shi
Dr. Abdullahi wata tambaya nan ta ce kowane ɓangare na cin gashin kansa an samu lokaci a Najeriya lokacin da shugaban ƙasa Jonathan ya bai wa speta janar da 'yan sanda umarni aka janye dogarawa da ke ba da kariya ga tsohon kakakin majalisa wadda yanzu shine gwamnan Sokoto ai 'yan sanda na karkashin shugaba Zuma bai iya ce musu su je su hana wannan zama kuma su tafi je su hana wannan wuri da za a yi tare nan su ce an su harba burkunun tsohuwa da su a tarwatsa mutane a ce ba za a yi wannan zaman ba tun da karkashin sa suke
ai ba zai taba yiwa ba a tsari irin na gudanar da mulki a nan kasa
Dr. Abdullahi na fahimce kana nufi da ya bai wa ƴan sanda wannan umurni da ba za su yi ba
ai ba ma za su yi ba ma zai fara ya ba da irin wannan umurni
to Jacob Zuma ya fito daga kabilar Zulu. Kabilar Zulu ita ce kabila mafi yawan al'umma a Afirka ta Kudu. Ya aka yi kabilar sa bata tunzuro ta taso tace bata yadda ba za a tsige mata danta.
Eh to ya nuna yanda shi ma nuna yanda siyasa yake anan inda ba amfani da bangaranci ko kuma addini akan abin nan. Haka ko a jam'iyyance in dai har jam'iyya ce ta adawa ta fito da abu wanda yake ya shafi ƙasa haka kowa ke goyon bayan ta ba a duba a ce a wannan bangaranci ne ko ko na da wani abu dai da yake dan tasiri a cikin siyasar nan shine maganan bambancin launin fata amma shi ma ya fara kowa tun da zaka ga ko jam'iyyun adawa yanzu mafi yawanci shugabannin su jam'iyyun ma da ake ganin Turawa ne shugabannin su bakaken fata ne to waɗannan maganar kabilanci baya da tasiri a siyasar nan
Dr. Abdullahi me yasa a Afirka ta Kudu hukumomi suke da tasiri yasa dan ƙasa yana da kallon waɗannan hukumomi da kima ma'ana in yana da bukata a wurin in yaje wurin ba maganan addinin sa ba maganan kabilar sa ba maganan bangare da ya fito za a yi la'akari ba maganan ainihin gaskiyar me ya kawo shi
haka abin sha'awa shi ne yanda kamar yadda kai shimfiɗa a kan cewa ɓangarorin gwamnati suna da tasiri a nan ina ganin mu abin da ya matsalan da ya same mu saboda mulkin soji da muka yi ta samu yake akai-akai har ya zo da dagula a al'amura ya zamanto ba abin doka a nan kamar yadda ka faɗa in dai hukuma ta kafu da kanta ba wanda yake shugabancin ta ba ko kuma wanda ke ɗora shugaba ana bin dokokin da ya tsara hukuman dole abubuwa su tafi yanda ya kamata yanda idan an cire mutum guda wannan hukuma za ta cigaba da aikin ta kamar yanda doka ta tsara babu sani ba sabo ba maganan bangaranci ba maganan ga wanda ya sani yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sama aka yi mashi shugaba aka juya mashi gaba Zuma ba saboda an lura cewa irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a sauran ƙasashen Afirka ya fara faruwa a nan ana ganin akwai wasu da shafafu da mai kaman maganan wancan ƴan wannan Indiyawa da ake kira Gupta da kuma su ƴaƴan shugaban ƙasa da suke harkoki na kasuwanci da su ana ganin kaman ana ba su fifiko akan sauran mutanen ƙasa ko kuma akan sauran ƴan kasuwa yana daga cikin abubuwan da suke kan gaba-gaba wajen yunkurin yin mashi Zuma kiranye da kuma har suka kai ga aka cire aka yi matsa mashi lamba a murabus
Dr. Abdullahi kana ji al'amura za su daidaito a ƙasashe kamar su Najeriya su miƙe
gaskiya sai mun yi da gaske saboda in ka duba abubuwan da suke faruwa yanzu duko da mutum ne aka kama shi ana zargin shi da cin hanci da rashawa kamin ka ce kule an riga an ce cewa ana mashi bita da kulli ne ko saboda dan wani jam'iyya ne ko kuma saboda dan wani bangare ne kuma gabaki ɗaya za ka lura cewa masu wannan kiraye-kirayen ba babba ba yaro ba ƴan boko ba wanda ba ƴan boko ba muddin ba mu cire wannan abubuwan a cikin zukatanmu ba mun sa cewa cigaban ƙasa ne ke gabanmu ba cigaban kawukanmu ba ko cigaban ƙabilunmu ko cigaban addininmu to zai wuya mu samu mu komo yadda ake a da na halin ba sani ba sabo duk wanda ya yi ba daidai ba doka ta hau kanshi.
Jama'a masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Dr. Yusuf Abdullahi na jami'ar Afirka ta Kudu da ke Pretoria da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To jama'a masu saurare mu mun zake a nan za mu ji sa'aya sai kuma da hantsi dan Allah Ubangiji ya nuna mana alheri ke muku fata alheri. Assalamu alaikum.